Sashin Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa dake kan mita 102.5 zangon FM. Sai Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa Radio dake Kumasi. Har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya baiwa wakilansa umarnin cewa kada su rattaba hannu a wata takardar matsaya da aka cimma a tsakanin kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki na G7 da suka halarci taron kolin da aka yi a Canada ƙarshen makon da ya gabata. Trump na nuni ne da sanarwar da Prime Minister Canada Justin Trudeau ya fitar bayan da shi Trump din ya fice daga taron kolin. A wani sakon Twitter da ya wallafa a shafinsa, Trump ya kuma kwatanta sanarwar ta Trudeau a matsayin mai rauni wacce ke cike da rashin gaskiya. Prime Minister na Canada ya rufe taron ne a jiya Asabar, inda ya ki amincewa ya sauya matsayin da ya ɗauka ta nuna adawa da harajin da Amurka ta saka wa kayayyakin ƙarafa da dalma na ƙasarsa ta Canada da na ƙasashen da ke nahiyar Turai. A jawabin rufe taron, Trudeau ya bayyana cewa zai ɗauki matakan mai da martani kan matsayin da saka haraji da Amurka ta ɗauka akan kayayyakinta na nan da ranar 1 ga watan Yuni. To a dai bangaren kuma, shugaban Amurka a jiya Asabar ya yi gargadin cewa taron kolin da za su yi da shugaba Kim Jong-un na Koreya ta Arewa a Singapore a ranar 12 ga watan Yuni abu ne da yake so a yi na kwab ɗaya, yayin da ake sa ran za su tattauna kan mika makamanta na nukiliya da Koreya ta Arewan za ta yi. Gabanin ya bar zauren taron kolin na ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G7 da aka yi a Quebec, Canada a jiya Asabar. Trump ya faɗa manema labarai cewa idan suka haɗu yana son ba tare da ɓata lokaci ba shugaba Kim ya faɗa mai ko da gaske yake yi game da batun sadaukar da makaman na nukiliya. A cewar Trump, cikin minti na farko da haɗuwarsu zai gane ko da gaske yake yi. Shi da Trump ya faɗa cewa wannan ganawa da za su yi shiri ne na zaman lafiya, yana mai bayyana fatan alherin cewa nan gaba kaɗan ƙasar ta Koreya ta Arewa za ta zama abin kutance. Gwamnatin ta Amurka dai na so ne a kawar da ɗaukacin makaman nukiliya da ke yankin Koreya, yayin da su kuma hukumomin Pyongyang ake tunanin suna neman a ɗage musu takunkumin kada tattalin arziki da aka ƙaƙaba musu. Farfesa Yusuf Alasan, malamin jami'a ne a nan Amurka da ke sharhi kan al'amuran diplomasiya, na kuma tambaye shi yadda yake ganin taron zai kaya.
Niyyar gari na wannan taro ne dai yanzu kai watakila wanda za su je su fara fahimtar juna, amma zancen Kim Jong-un ya kawo wannan makaman ƙara dangi da suka gama gina su kwanan nan suka tabbatar cewa suna da su, kuma yadda ya an tasirin ɗinsu sun tabbatar da cewa ƙwararru ne, kana zai ɗauko kawai ya kawo tashi hannunsa rabana. Wannan abu ne ba zai yiwu ba wanda Jamal Bawse ba za su tsawo bindiga ruwa.
Farfesa Yusuf Alasan kenan, za mu kawo muku cikakken hirar a shirye-shiryenmu na gaba kafin a yi tattaunawar ta Singapore. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Taliban ta fitar da wata sanarwa da yammacin jiya Asabar tana mai cewa za ta dakatar da kai hare-hare a kan dakarun gwamnati a sassan Afghanistan cikin kwanaki 3 da za a kwashe ana bukukuwan ƙaramar sallah wacce za ta kawo ƙarshen azumin watan Ramadana da musulmi suka kwashe wata guda suna yi. Wannan shirin tsagaita wuta ya yi kicibis da matsayin da gwamnatin shugaba Ashraf Ghani ta ɗauka na gashin kanta na dakatar da farautar mayakan na Taliban wanda zai fara aiki a ranar Talata, wato 12 ga watan Yuni. Wata sanarwa da mayakan na Taliban suka fitar ta nuna kiran daga shugabannin kungiyar suka yi ga mayakansu na cewa kada su gudanar da wani taro a yankunan fararen hula a lokutan bukukuwan na sallah domin a bar jama'a su yi shagulgulan cikin kwanciyar hankali. Amma kungiyar ta sha alwashin ci gaba da kai hare-hare akan dakarun Amurka da waɗanda take jagoranta. Wannan dai shine karan farko tun bayan shekarar 2002 da Taliban za ta dakatar da kai hare-hare a Afghanistan, inda take rike da kusan rabin gundumomi 407 da ƙasar ke da su. Wannan shiri na tsagaita wuta har ila yau na zuwa ne bayan hare-hare guda 3 da ƙungiyar ta kai, inda ta kashe sojoji da 'yan sandan ƙasar 65. har-haren waɗanda kai su a gundumar Shah Willkot da ke kudancin Kandahar arewacin Kunduz sun kuma jikata wasu dakaru 17. Mai shigar da ƙara a Faransa ya tabbatar da wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa fitaccen masanin girke-girken nan da ake kira Anthony Bourdain kashe kansa yayi, kuma babu wata shaida da ke nuna cewa kashe shi aka yi. Christian De Rokeni ya faɗa a wata tattaunawa da suka yi da AP ta wayar talho cewa Bourdain ya rataye kansa ne a banɗaki ta hanyar amfani da igiyar rigar da ake sakawa idan an kammala wanka. Ya ƙara da cewa ƙwararren likita ya ba da tabbacin cewa babu wata alama da ta nuna cewa an tirsasa jikinsa, kuma ƙarin bincike ya nuna cewa Bourdain mai shekaru 61 ba shi da wani bishawan magani ba ko wata ƙwaya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masaruwa ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin na biyan bashi ne domin ku ga waɗanda ke biye da mu a cikin ɗaya daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar muku. Mun yi alkawarin jiyo rawar da hukumar zaɓe ta ƙasa ta taka a zaɓen jihar Kano, wanda aka yi ta nuna yara da shekarunsu bai kai ba na jefa ƙuri'a ko kuma suna layin zaɓe. Mun shigo da hukumar zaɓe ta ƙasa cikin wannan batu ne domin ku ita ce ta ba da kundin rajistar da aka yi wannan zaɓen, abinda da yawan mutane ke cewa hukumar kenan ta yi musu rajista ko kuma ya abin yake ne. Suna cewa wannan lamari ya shige musu duhu. To da farko da muka yi yunkurin ji daga hukumar zaɓe sai ta ce da mu mudakata domin ta nada kwamiti da zai duba wannan al'amari. Zai yi kyau ta yi magana bayan kwamitin da ta kafa ya kammala bincikensa. Duk da yake ba ita ce hukumar zaɓen jihar Kano ba. To yanzu kwamitin ya kammala wannan bincike, kuma wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Hilkaya ya samu daman tattaunawa da kakakin hukumar zaɓen Aliyu Bello, ga Nasiru dai da bakon nasa.
Menene sakamakon kwamitin bincike da kuka tura Kano domin gano zargin cewa yara ƙanana sun yi zaɓe na ƙananan hukumomi a jihar da kuma amfani da kundin rajistar hukumar zaɓe ta ƙasa?
To alhamdulillah, kamar yadda jama'a ta sani a baya, ƙorafi da ya taso daga zargin cewar an yi amfani da ƙananan yara a zaɓen da ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Kano ta yi a zaɓenta na ƙananan hukumomi, wadda hakan ya haifar wa ita hukumar zaɓe ta ƙasa damar kafa wata babbar kwamiti ƙarƙashin ƙwararru don su binciki wannan magana. To amma fa abin sani shine hukumar zaɓe ta ƙasa bata tura wannan kwamitin don ta je ta binciki hukumar zaɓe ta Kano ba, a'a, ta tura ta ne ta je ta binciki cewar shin an samu ƙananan yara ɗin a cikin rijistar ita hukumar zaɓe ta ƙasa ɗin. Wannan shine abin da ya kai hukumar zaɓe Kano, kuma da ta je wannan bincike babban al'amarin da zai ɗauke maka hankali shine bayan bincike an yi na ƙwaƙwaf, an yi shi an kai shi har ƙarshe, sai aka tarar cewar waɗannan ma fotunan da ake ƙorafi na yaran da ake ce sun jefa ƙuri'a ɗin fotuna ne da suka daɗe a yanar gizo-gizo suke zagayawa, wanda sun kuma samu zama a cikin yanar gizo-gizon nan tun gabanin ita kanta hukumar zaɓe ma ta jihar Kano ɗin ba ta gudanar da wannan zaɓe nata.
Malali ba wai na katse ka bane. Wancan rahoton naku kamar yadda na karanta ya nuna da dama ne daga hotuna, amma ba duka ba mamaki a ciki akwai na gaskiya sabbin hotuna ne.
To abin da ya bayyana ga ita hukumar da ita wannan kwamiti da ta je bincike shine dubi da waɗannan hotuna ɗin waɗanda aka gabatar mata kafin wannan zargi, in akwai wasu fotuna da aka yi magana a kansu sabanin wanda suke hannunta, wancan wani al'amari ne daban. Amma abin da yake na zahiri shine iya kokarin da duk wani mai rai zai iya yi da ƙwarewarsa da basirarsa da fahimtar da ya dace ya aiki da ita don ya tantance sahihin bayanin da yake kan wannan korafi an yi, kuma abin da ya bayyana na zahiri kamar yadda na faɗa ma shine waɗannan fotuna suna makale a yanar gizo a can a cikin rumbun bayanansu wadda waɗanda suka yi aiki da su suka are su suka yada su a cikin duniya cewar ga abin da ya faru kuma in hankan ta faru to ai sun samu asali ne daga kundin rijistar zaben da yanzu INEC take da wato haƙƙin yi wa al'umma bayani wanda shine kuma ya kawo kafa wannan committee ta je ta Kano bincike da yayi da aka yi ya nuna cewar waɗancan fotuna ai ma ba su taba nuna cewa a cikin register ga wato ma'ana ba a fito da shafukan register INEC an nuna ga hotunan yaran nan a ciki ba dai kenan tunda ku haka bata samu ba in an dau wani hoto a yanar gizo an sauko da shi an nuna wa mutane cewa wai wannan ya faru ne a wani zabe da wata hukuma kuma ta yi wacce ba ta INEC ba to ita hukumar INEC ba ita ta yi wannan ba wani abu da nake son mutane su gane shine ga yadda ake tara bayanan rijista na mutane na ƙuri'a shine tun fil azal tun lokacin da ake rijista idan an yi rijista akan fito da ita a like a bango saboda dukkan wanda ya yi rijistar nan na farko ya je ya duba ya ga shin sunansa ya fito da adireshinsa daidai na biyu ya kuma ba dama a duk mazaunin wannan yanki ya je ya duba akwai sunan wanda bai kamata ba ya shiga cikin rijista kuma aka same shi a ciki in an yi wancan aiki a wancan gaba a daidai lokacin da ya dace wannan ya nuna cewa daman can rijistar nan mutane sun ganta ba su kuma tarar da hotunan yaran nan a ciki ba kuma waccan rijista da take hannun kuma zabe ita ce rijistar da aka bawa ita hukumar zabe ta Kano ta yi zaben kananan hukumominta yadda kenan ba a iya a alakanta wani hoton yanar gizo-gizo da daftarin ita rijistar da hukumar zabe ta bawa ita hukumar zabe ta jihar Kano ta yi zabe ba
wato Malam Aliyu Bello ina ma za ku yi tunanin cewa waɗanda suka ɗau hotunan suna da damar shiga rijista su gano hotunan mana hotunan abinda suke nunawa shine yara kanana sun yi zabe kuma lokacin da aka yi zaben nan an ari rijista ce kamar yadda ka ce bisa doka ta da hukumar zabe ta dauka na jama'ar jihar Kano
abin ma ai ba yana arar rijista ne ba ita hukumar zabe ta jihar Kano bisa doka ta kasa batta da ikon yin rijista a masu jefa ƙuri'a don haka hukumar zabe ta aina ke da wannan aiki idan kuma ta yi rijista lokacin da duk wata hukumar zabe ta jiha za ta yi aiki to wajibinta ne ta tunkari hukumar zabe ta kasa domin ta bata wannan daftari ta yi aiki da shi a cikin daftarin da ita hukumar zabe ta ba hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Kano don ta gudanar zaben kananan hukumominta to ba a taras da kuma hotunan waɗannan yara ba ina so masu sauraro su gane cewa wannan bincike ba an zauna an yi shi a cikin ɗaki ko soro kaɗai ne ba an tuntubi dukkan mai wani ruwa ta tsaki don a nuna ya zo ya ba da bahasinsa a kuma nuna masa cewa gafi abin da kake maganar ina ya samo asali bayan haka wannan bincike bai tsaya kawai ga cikin ma'aikatan INEC kadai ne ba hatta waɗanda suke da korafin an ba su dama ku zo ku nuna ina kuka tarar kun ce ga hotuna an yadda hotuna ga sunan mun gansu amma ka sani a zamanin yadda kimiya ta ci gaban nan kana iya hada foto a Photoshop ma ka fidda abin da kaso kaddara ma koda ba haka suka yi ba abin da kawai da ya zama almuhim shine su yi kokarin nuna alakar hotunan can da ake korafi a kansu da kuma ita rijista muddin ba a tabbatar da su a cikin rijista ba to ba amfanin a ɗebo wannan zargi a bata wa ita hukumar zabe ta kasa INEC suna akan abin da bata aikata ba kuma akan zaben da ba ita ta gudanar ba wanda ita waccar hukumar zabe da ta gudanar da wancan zabe da ya shafi su a jihar Kano haƙƙin ta ne ta tsare ta kuma gudanar da zabanta kamar yadda doka ta neme ta tai
wato dai ina gane ma wannan committee gaba ɗaya ya je ne ya wanke hukumar zabe ta kasa ba wai kuma yayi bincike ga yadda ita hukumar zabe ta jihar Kano ta yi aiki ba
to zance ko alaka ko kadan bai je dan ya wanke hukumar zabe ba ya je dan ya bincika sahihin gaskiyar wannan magana kuma ya bayyana da ita yadda idan har ita hukumar zabe ta kasa na da nata ID to wannan committee ko za ta kawo ta ce ga aibin da ta taras na hukumar zabe ta kasa inda kaddara an samu hotunan yaran nan a ciki ina tabbatar ma cewa hukumar zabe abin da za ta yi shine ta fara binciken ta ina aka shiga rumbun bayanan ta aka sa mata hoton kananan yaran da bata san da su ba mu je lokacin da ake rijista an ba dama mutane su tantance in har ba su yi haka ba kaga kenan wasu sun yi kwanciyar da siddi aka yi musu abin da bai kamata ba, kuma aka zo aka cutar da hukumar zabe akan kokarinta na inganta rijistar da take so ta yi, wadda kuma a yau da kullum ana nace akan sai an kara inganta rijistar nan, ta yadda duk wanda ka ganshi a cikin kundin rijistar kuma zabe, to ko hakikanin gaskiya ya cancanci ya shiga ne, in ko har bai cancanta ya shiga ba aka same shi, to na farko waɗanda suka yi aikin bashi damar hukumar zabe na iya ladabtar da su, na iya gurfanar da su akan dukkan matakin da ya kamata dan tabi haƙƙin da aka yi na shiga rumbunta ta ba aka bata mata aiki. Na biyu, hukumar zabe za ta tabbatar da cewa al'umma ta shigo cikin aikin ta. Me yasa ake abin da ake na kira a baya wato baje koli? Ana baje kolin rijistar nan ne dan al'umma ta sani cewa fa ga rijistar rumfa kaza, ku zo ku duba sunan waye akwai, sunan waye babu, waye kuma wanda ya shiga cikin rijistar ungwanku wanda kuka ga bai cancanta ba. Yanzu ka dara ka je rijistar a Kano sai ka tarar da cewa ga wani suna na daban wanda bai kama da na al'ummar kasar ba. Misali, in ka samu wannan ka kawo korafi a kuma zabe a cikin wannan wa'adi na kwanakin da take baje kolin, takan tsaye da rana ta musamman ta ce to azo kai wane da kake korafin wane ba dan unguwar bane ba sunan shi bane, to yau gashi ga ka wane, yi masa bayani. Ana wannan zauren ne dan a ba dama a kowa ya san cewa gabanin kuma zabe ta dauki rijistar ta ce wai da ita za ta yi aiki, to su dukkan al'amarin da ya kamata su yi ciki ai da su sun sani kuma sun gani kuma sun shaida kuma sun goyi baya.
Kun bada haƙƙin hukumar zabe ta ƙasa ne ta bada aron rijistar duk lokacin da hukumar zabe ta jiha za ta yi zabe. To me yasa in haka ne lokacin da za a irin wannan aiki, tunda har kun bada irin wannan abu mai muhimmanci, ba za ku rika tura kuma jami'anku su rika kula da yadda ake aiki da rijistar ba?
A cikin bayanan da na yi maka Alhaji Nasiru, na ambata maka cewa hukumar zabe ai a jami'anta take bada aiki akan aikin da ya shafe ta. Wancan aikin zabe da hukumar zabe mai zaman kanta a ƙarƙashin gwamnatin jihar Kano ta gabatar ba aiki ne dake ƙarƙashin hukumar INEC ba, aiki ne dake ƙarƙashin wata hukuma daban, wadda kuma hukumar zabe ta ƙasa ta INEC ba ta da ikon ce ku yi ko ku bari, illa kawai sun buƙaci a basu rijistar an basu.
Amma ai haƙƙin kuma hukumar zabe ne kare rijistar ta.
Eh, kwarai lokacin da zamu yi namu aikin kenan. In ya koma
wani zai yi aikin sa shi je duk yadda yayi dai ku dai kun ba da rijistar aro.
Kwarai da gaske, iya hakkin da doka ta dora hukumar zabe ta kasa kenan cewar a ba da hukumomin zabe na jihohi rijistar lokacin da zaben su ya taso an ba su. In ko akwai wani korafi a cikin rijistar mu, to su dawo mana da tutun farko suna mai hukumar zabe kin ba mu wannan ka, to kin ga kuskure 1 2 3 4 5 kai ko 10 ko 100 suka kai suka nuna mana, su nuna mana tun kafin su kai ga aiki da ita. Ai ba a cikin dare kadai ake basu ba, da rijistar nan sun kwan sun yi a hannun su, kuma cikin rijistar nan akwai hoton dukkan mai jefa ƙura, ba kawai a jikin katin da ake ba mutane ne hoto yake ba, ita kanta rijistar duk wanda ya taba jefa ƙura ya gani akwai hoton sa daidai line sunan shi. In an ba su bincika, in sun ga hoton wanda bai cancanta a ce shekarun su sun kai ba, su yi korafi. Wannan lokaci yana da masu, amma ba wai mu zamu je mu kuma ana duba musu rijistar ana ce musu ga yadda za ku yi aiki da ita ba. In an ba su rijista muna kaddara cewa sun fahimci yadda za su yi aiki da ita, kuma aikin su ne, kuma doka ba ta dora wa INEC haƙƙin bin su ta gwada musu yadda za su yi aiki da rijista ba. A yanzu abin da nake ma bayani shine, idan wanda ya kai wani wanda bai kai shekara 18 ba ya tunkari gurin yin rijistar da ake ta yau da kullun din nan, ana sa bayanansa rijistar ma za ta ita kanta na'urar ma ba ta karban sunan wanda shekarunsa ba ta kai shekara 18 ba.
Na'urar tana gane ma
yau shekaru.
To sai dai ba iyakar wannan hirar kenan ba, amma abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a tarbe mu a cikin shirye-shiryen mu na gaba. Yanzu Amadu wakilin namu na Abuja Nasiru Adamu Yalikaya da bakon nasa sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin, ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Za ka samu kamar irin jeka da fari suna fada da herwa gana, za ka samu suna fada da tsallaken rel tudun wada, za ka samu suna fada da kasuwar mata, haka duk irin wa'annan abun din akwai su a cikin garin Gombe. Amma na kuma Allah ya kawo gwamna ya kira mu ya mana nasiha, kuma mun masa alƙawari mun aje wa'annan makaman namu ba za mu sake yin wannan abun ba in har za a cika mana alƙawarin mu.
ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyoyin 'yan kalare da suka miƙa makamansu domin cimma moriyar shirin sauya tunanin matasa wanda gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo Talban Gombe ya kullo da shi ke tsokaci dangane da tasirin shirin. A shekarun da suka gabata da jihar Gombe ta yi ƙaurin suna a ɓangaren yin amfani da matasa don cin mutuncin al'umma ta hanyar raunata su da kuma ƙone-ƙonen dukiyoyin jama'a. Sai dai a halin yanzu irin ayyukan ta'addancin da matasan kan aiwatar da sunan siyasa ya kau. Domin kuwa gwamna Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya gyara ɗabi'un matasan ta hanyar samar musu da ayyukan yi da kuma ba da dama wa matasan da suke son ci gaba da ilimi. Alhaji Sani mijin yawa labaran tsohon kwamishinan ma'aikatar matasa a jihar Gombe ya fayyace hanyar da gwamnati ta ɗauka don cimma wannan manufa.
Sun yadda lallai kamar yadda aka yi sun je sun ajiye makamansu ba za su sake wannan ɗabi'a ba. Duk wanda aka sake samunsa da wani abu mai kama da makami bayan wannan abu to za a yi masa kamun ɗan fashi da makami. Sun amince da wannan an yadda da wannan.
A ɗaya gefen kuma Malam Faruk Girma shine kwamishina mai kula da ma'aikatar matasan a yanzu ya bayyana irin tanadin da gwamnati ta shirya wa matasan da suka yi watsi da ɗabi'ar kalare.
Dan Kwambo mutum yana da kuma sanin abubuwan da suke faruwa. Lokacin da ya zo ya ba su daman cewa kowa ya ajiye makamansa, kowa ya ajiye tunaninsa mara kyau, ya ɗauki riga ta mutunci da mutuntawa ya sa gwamnatinsa kuma za ta tallafa wa yanayin irin matasa ɗin. Yin haka ya ba matasan ƙarfin gwiwa suka aminta da abin da ya yadda, ya kuma fara da koya musu fahimtar ma menene rayuwa. In za a tuna a baya an killace matasa fiye da 300,000 a Malam Sidi, waɗanda mafiya yawan jama'a suka ɗauke su sune gogaggun waɗanda suke aikata irin waɗannan abubuwa marasa kyawu ɗin. Kuma aka musu training. Bayan an ba su training, gwamnati ta kirkiro wani bangare na gwamnati wanda zai kula da su, domin bai yi kawai a ce an yi wannan training din a lokaci guda an sake su kuma sun koma gidan jiya ba. Aka fito da wani bangare na gwamnati da ake kiransa Agency for Social Service. Wannan Agency for Social Service shine yake kulawa da irin ayyukan waɗannan matasa. A cikin waɗannan matasa wasu an ɗauke su a ɓangaren kulawa da tituna a cikin jihar Gombe, wasu an ɗauke su da tsayawa su duba muhalli a cikin anguwanni, wasu kuma su ma an ɗauke su ne domin su kula da irin ɗabi'ar mutane da suke nan gefe da gefe a cikin al'umma. Kowanne an kasa kuma an tsara musu irin yadda za su yi aikin.
Cikin yaran nan da wani zai gwada cewa ba wai sana'a ne zai so ba, zai so ne koyi ci gaba da karatu. Shin waɗannan mutane me kuke tanadar musu?
A cikin waɗannan matasa mun ba su dama. Duk wanda ya samu makaranta yana so zai ci gaba da karatu, walau zai yi diploma ko zai yi degree ko zai yi NCE, wannan ma'aikata in ta tabbatar da wannan karatun da zai yi na gaske ne kuma ta iya binciken sa za ta ba shi dama ya ci gaba. Kuma ci gaban ba za a daina biyansa wannan naira 10,000 na ƙarshen watan ba.
Su ma matasan da suka rungumi aƙidar sauya tunanin nasu sun yi bayani kan yadda rayuwarsu take a da da kuma yanzu.
Gaskiya na koyi ayyuka da dama yanzu bisa a dalilin rayuwata ta canji. Saboda da ayyukan da nake yi a da na abinda bai kamata ba aikin kalare, yanzu ikon Allah na samu canji da yawa, na samu canjin rayuwa.
Sunana Efra Yakubu. Ni Marshall ne. Ni ne mace na farko da ta fara shiga Marshall. Sauran mata suka yi koyi da ni suka samu suka shiga su ma.
To kafin ki shiga Marshall da ya wace rayuwa ki?
Kai da ina zaune a Kaltungo ne. Ban da aikin yi kuma kawai sai ga gwamnatin sai ta kawo wani shawara don a taimaki matasa wanda ba su da aikin yi. Shine ni ma na samu form din na je.
Jagoran shirin sauya tunanin matasan gwamnan Gombe Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya yi ƙarin haske kan shirin.
Kamar yadda ka gani wannan shine shiri na biyu da muka yi wa matasanmu waɗanda da ake tsammanin ba mutanen kirki ne ko kuma wanda suke wasu halaye na daban, waɗanda a kullum muke kira da su zo domin a taimaka musu su zanto mutanen kirki, su riƙe al'umma, su riƙe iyalansu. To wannan shine mataki na biyu a cikin shirye-shirye da ake yi. Kuma kamar yadda ka gani waɗannan matasa an yi musu training na tarbiyya na addini na musulmi ko na krista, an ƙara musu training na zamantakewar duniya, an musu training na lafiya an musu training daban-daban wanda shine reorientation wato gyara halin su ko kuma sake tunanin su akan abubuwa da dama da suke faruwa.
Daga bisani na tuntubi iyayen matasa domin neman sanin yadda shirin ya taimaka wa ƴaƴan nasu.
A baya mun ga takeici dangane da rayuwar waɗannan yara ɗin. Amma a yanzu ba abin da muke cewa sai godiyar Allah. A sanadiyan wannan abu akwai da sun yi aure a cikin su.
To sunana Larai ne. Eh muna fatan alheri ko mun gode mai girma gwamna. Ya taimaka mana fiye da inda ake tsammani ga yaran mu. Daga mai girman nan taimaka ya bar sun yi aure yaran to gashi nan wasu yana suna da ƴaƴa 3, 4, 5 diddai ba yadda.
Abdulwahab Muhammad Mira Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Kan asha kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar asha kwaya kwaya ko ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyan to kar asha kwaya to kar asha kwaya kakanka baya sha babanka baya sha bai kai kashan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ko ba shi da kyau matarka baya sha matarka ba ta sha yayanka baya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau takallan ba nan dai kwaya ko ba ta da kyau takan sa alalace kwaya ko saurara kwaya ko basha dai kwaya fa ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ku ba to tunda ba na sha wannan mu baya sha to kar a sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka baya sha babanka baya sha mai kai ka shan kwaya yan kwaya na lanci yan kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a a saurara na lanci yan kwaya na tsina yan kwaya jama'a a bashare wallahi ba ta da kyau
kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa yanzu amma da sauran abokan aiki anan sashin Hausa na muryar Amurka ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.